daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma biyuwar Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Litinin ta ƙarshe a watan Afrilu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi kakanin labarai.
Babban imami a wani wurin ibadar Yahudawa a San Diego mai suna Yisrael Gerson ya bayyana damuwarsa a jiya Lahadi akan wani harin bindiga da aka kai musu a ranar Asabar. Hukumomi a Mozambique sun kira ga 'yan kasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton gani a mahaukaciyar guguwar Kenneth. Jam'iyyar 'yan gurguru mai mulki a kasar Spain ta lashe kuri'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da suke fitowa na zaben.
Kanin labaran kenan. Hukumomin tsaro a jihar Riba sun tabbatar da sace waɗansu ma'aikatan kamfanin mai. Muna da rahoton bayan labarai. Tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda ya bayyana dalilansa na shiga sana'ar haƙan ma'adanai da kuma noma.
Wannan abu na yi da na tura a wannan yanar gizo don mutane, ya'yanmu da kuma tabaranmu su san cewa ba wani aiki da za ta jamuke shi, kuma su san cewa don ka yi gwamna ko ka yi minista na tonin ma'aikatan laifi ne.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya da Sarfilu Hashim Gumal ke gabatarwa kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, da cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Babban limami a wurin wani ibadar Yahudawa da ake kira Shabbat Pauwe a San Diego mai suna Yusuf Goldstein ya bayyana damuwa da kuma bakin ciki da fargaba a jiya Lahadi yayin da yake bada bayani akan irin harin da aka kai musu a ranar Asabar, inda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu. Babban limamin ya ce ya ga mummunan lamari da bai taba gani ba, yana nuna yadda dan bindigan ya nuna bindiga a kansa. Goldstein ya cira hannayensa, amma duk da haka maharin ya bude masa wuta ya raunata shi kana ya cire masa dan yatsa. Babban limamin ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho a jiya Lahadi, kuma sun yi magana tsawon minti 15 kana ya jajanta masa. Mai bada shawara akan tsaro a nan Amurka John Bolton ya ce babu makawa harin bindigan wanda aka kai a wurin ibadan Yahudawa a San Diego a ranar Asabar laifi ne na nuna kyama, amma kuma ya ce da akwai alamar maharin shi kadai ne shirye kai wannan harin. Hukumomi a Mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma akan inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar Kenneth. Prime Minister kasar Carlos de Rosario ya ce an samu mutuwar mutane 5 a wannan mahaukacin guguwar Kenneth kafin da guguwar ta kai kasar Mozambique, sai da ta yi barna a kasar Comoros kuma ta kashe mutane 3 a gurin. Hukumar kai agaji a lokacin bala'i a Mozambique ta ce guguwar Kenneth ta lalata sama da gidaje 3,000, kana ta fitar da sama da mutane 18,000 daga gidajensu. Gwamnatin kasar ta ce guguwar ta fi lalata gidaje a tsibirin Ibo na Mozambique, inda gidajen mutane sama da 6,000 suka lalace. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga ƙasashen duniya su tallafa wa yankunan da wannan guguwar ta shafa da taimako na gajere da matsakaici da kuma dogon lokaci. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da kayan taimako na $13 million da suka hada da kayan abinci da wuraren bacci da kuma magunguna da ruwa da kayan tsaftace jiki zuwa mutanen da guguwar kanal ta shafa a Comoros da kuma Mozambique. jami'ar yar gurguzu mai mulki a kasar Spain ta lashe kuru'u masu yawa a zaben jiya Lahadi, amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa, inda jami'u masu ra'ayi 'yan mazan jiya suka rabu gida uku. Karuwan jami'u masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu sassaucin ra'ayi bai wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jami'ar adawa ta Popular Party. Yan gurguzu sun lashe zaɓe, kyakkyawar makoma ta yi nasara a kan abin da ya shuɗe, inji Prime Minister Pedro Sanchez yana faɗa wa manema labarai a waje helikwatan jam'iyyarsa a Madrid. Ya ce akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗaka tare da jam'iyyun 'yan mazan jiya da masu sassaucin ra'ayin wato manyan abokan hamayyarsa. Bayan ƙuri'un kirga kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta lashe kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un, ta kuma samu kujeru 123 a cikin kujeru 350 na majalisar dokoki, adadin da ya haura kujerunta a baya da kujeru 40. Amma ita jam'iyyar adawa ta Popular Party ta samu kasa da kashi 17 cikin 100, kana ta rashi kujerunta da dama, inda ta sauko daga kujeru 120 zuwa kujeru 65. Sakamakon da ke fitowa ya gurgunta aniyar kafa haɗaka da shugabannin jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazan jiyan suka tattauna tsakanin su da suka hada da jam'iyyar PPP da kuma Ciudadano da Vox. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen kasar Iran Mohammad Javad Zarif yana zargin Amurka da yunkurin karya kasar Iran da kuma kokarin hambarar da gwamnatin ta hanyar lalata kasuwancin manta ta kasa da kasa. Zarif ya faɗa wata hira da ya da shirin labarai na Fox News da take nan Amurka a jiya Lahadi. Ya kira wasu shugabanni da kungiyar B-Team wanda suka hada da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da mai ba da shawara akan tsaro a dan Amurka John Bolton da shugabanni a Saudi Arabia da kuma hadaddiyar daular Larabawa, cewa suna kokarin iza shugaban Amurka Donald Trump zuwa ga wata gwagwarmayar da baya so. Suna neman iza Amurka zuwa yaki, inji Zarif. Ya kuma ce manufa ita ce daga karshe dai a sauya gwamnati a Iran. Bolton ya bayyana akan wannan shiri na labaran Fox News, yana mai cewa ba manufan Amurka ce sauyin gwamnati ba, sai dai sauyin halaye, musamman kawo karshen shirin kera makaman nukiliya da kuma gwajin makaman ballistic da Iran ke yi. Mutanen Iran sun cancanci gwamnati ta kware, inji Bolton. A ƙarshe kuma a jiya Lahadi ne 'yan sanda a Sri Lanka suka shiga helikwatan kungiyar 'yan ta'adda da ake zarginta da kai hare-haren a ranar Lahadi wanda aka yi bukin Easter a kan majami'u da otel-otel. Wani guda bayan da gwamnatin Colombo ta ayyana kungiyar National Tauhid Jamaat a matsayin kungiyar ta'adda. 'Yan sanda dauke da makamai a garin Katankudi da ke gabashin Sri Lanka sun yi jaramikiya a babban masallacin kungiyar.
Gaidawa baya ko makili da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Rivers, Najeriya, inda aka tabbatar da sace waɗansu ma'aikatan kamfanin mai da suka hada da Turawa, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana.
Yan bindigar dai sun kutsa ne cikin surkuwa yankin da ya ratsa cikin kamfanin, inda nan take suka yi awon gaba da jajayen fatar guda biyu da ke aiki a wannan kamfanin. Rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, wato Operation Delta Save, ta tabbatar da faruwar lamarin. Manjo Ibrahim Abdullahi shi ne mai magana da yawun rundunar.
Wasu masu garkuwa da jama'a ne suka biyo ta cinruwa, suka dira a wannan inda ake aikin mai a abuwa jihar Rivers, suka kama wasu ma'aikatan mai su biyu na kasashen ma'aikatan wani kamfani ne ana ce mashi Niger Delta Petroleum Resources. 27 ga watan Afrilu 2019 misalin karfe 8 na safe muna samun wannan labari, sai jiragen ruwanmu da nufi wajen. amma Allah da ikon shi bamu samu ina mutane da aka yi garkuwa da su da su wanda suka yi garkuwa da su amma muna nan muna ci gaba da tsananta bincike tare da wasu jami'an tsaro
haka kuma sace jajayen fatar na da nasaba da zargin rashin kyakkyawan tsaro da kamfanin yake da shi a cewar kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF dake aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Manjo Ibrahim Abdullahi
mun ba wannan kamfanin shawara su samar da tsaro a wannan kamfani nasu saboda a ganin wannan gidi su masu garkuwa da jama'a suka yi amfani da shi suka zo suka kamo wannan mutane don rashin tsaro a wajen kalubalen da ya rasa na nasa da irin yanayin yadda yake ba kwayoyin ruwan nan na nan yankin akwai ruwa na abu daji so ganin gaba gare ka ba sauki yake da shi ba amma duk mun sa duk wasu abubuwa da muke da su da ina nufin na'urar mu wanda za mu iya hangen nesa da komai da komai muna nan muna kokari muna fafutuka insha Allah nan ba da dadiya ba muna fatan za mu gano wanda mutane da suke garkuwa da su kuma mu kama su wanda suke garkuwa da su
su waɗanda aka kama yan kasashen waje kamar an san kamfanin da suke aiki an kai ga gano kasashen da suka fito da sunayen su zuwa yanzu
eh a yanzu dai bazan maka wannan saboda bayanin da na samu daga can wajen cewa yan kasashen waje guda biyu so ban san ba zai ce maka yan wasu kasa
ko a makon da ya gabata dai sai da aka yi garkuwa da wasu ma'aikatan kamfanin man Shell a jihar Taribas inda har zuwa yanzu babu labarin halin da suke ciki amma daga bisani rundunar yan sandan jihar Rivers ta ce a tsaye take na ganin an ceto su Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria
Tawa gaita Lamido tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda ya bayyana cewa babu ƙanshin gaskiya labarin da ake yayatawa cewa talauci ne yasa ya koma noma da sana'ar haƙan ma'adinai a cikin hirarsa da wakilin mu Abdul Wahab Muhammad tsohon gwamnan wanda kuma yayi aiki a matsayin ministan sufuri da kuma ministan harkokin wato sufurin jiragen sama ya kuma bayyana cewa duk da yake bai yi ritaya daga siyasa ba ba shi da niyyar tsayawa takara a matakin jiha ga abin da yake cewa
yana da rubi asiri kuma har gobe yana da rubi asiri sakamakon yana aiki ma'adinai a nan yake da ma'adinai yasa nan gida da kuma aiki ga wannan ma'adinai Allah ya hana neman halal ne kuma wannan abin nayi ne na tura a wannan yanar gizo don mutane kananan ya'yan mu da kuma tabaran mu su san cewa ba wani sai da za su kama shi kuma su san cewa don kai gwamna ko ka kai minista kai bandin da ta kama inda dai na yi da na yi mutum da ta kama kun ji nayi kuma gwamna na shekara 8 in na ga ya kamata na ko noma ina noma yanzu kuma ina tonin ma'aikatan laifi ne kuma Allah ya san cewa ban da rama shi na ban taba ta san hukun kowa ba na yi gwamna na ta ci kan biliyan da ji ta kwalga wani abu amma babu haramun na shi shi na cikin mutane ko ta ci na haka kuma lokacin da na yi rika shekara na ci da ina yi na yi shekara kusan shekara takwas ina nan jin daraka inda ni ina son in yi kudin haramun yanzu da har abada ba za a gani na fita ina nema ba saboda haka ba abun kunya ba ne ka fita ka ɗin yi halar yi ba kuma na yi wannan abun ne na sa don ya ɗan muri hukokin mutu gani a kan cewa lallai da yi rayuwa mai ma'ana kuma wadan makiya dama su gani ne su yi tsammani ko yi ta gida ya taro ya yi ta gida ba zai taɓa talauciya ba har abada don yana da wadatar su kuma kamar da su a kan cewa ga yadda suke dama ina za ta yi magana daban-daban ne da zojen kuwanciya wadanda kuma zama suke yi na jin labari su zauna su ta dariya da ai manila ta da zuwa da suna cikin rana yanzu ne suka talauce din don zuciyar su duk a talauce yake in kan ina nan ina neman hanci na kuma a tabbatar masa wannan a tonin ma'adinai a arewa ya ci tonin man fetur kuma da tabbatar masa wanda suke tonin suna yin sun yi yau su ne a Najeriya haka za su yi hada a wasu zauna da ma'aika wata ba ta kuma kar su yi kwaikwayon wanda za su yi da aikin gwamnati don su saka.
Wa to dama can kai kana da sha'awan irin wannan harka ne, kuma kuma mai yiwa ka jima a cikin wannan harka.
Amma lokacin da ke karɓar albashi muna ɗaya daga cikin wanda suke mune masu hali a Najeriya, kuma aikin kamar yadda ka faɗa aiki inuwa ne. To wa ya maka ma san cewa in kana neman halarci ka ciki rana ba daɗi, ai ko ranar ma wallahi ba za ta ciki ba, san dai halarci ka ciki nema. Wasanni ne da haka a kumfani ciki ne da Allah ya mana kumfanasa ya ba dama ina da filaye wanda gwamnati tarayyar ta bani to na tonon ba'adiyan tun ma lokacin ina bani. To yanzu ne da na fito maimakon na ce a zan kyale ta haka nake zan hada da noma da tonon ma'adina. Yanzu a tabbatar mata cikin gona na ma'anan gora akwai gola.
To da karshe wani siyasa mai yiwa ko ka jingine ta ne ba mu
a siyasa? Ni kaifi ɗaya ne, ina APC ina aiki, kuma ina ma gwamnan mu Rabauci fatan alheri, kuma ina masa addu'a yi nasara abin da ya sa gaba. Don wannan addu'an ne zai ba mu zai sa Allah ya ba shi dama ya yi mutanen mu ayyuka daban-daban wanda za su kawo wani cigaba. Tun da yake kaga abun da yake da hannun Allah a ciki ba za a ce an daina ba, amma sai dai a ce maka yau shi ta yi guda ya fito a ce ya nemi zaɓe wani guri a Bauchi don ba da shugabancin ƙasa ba zan sake ba don mutane Bauchi sun mai kome su nuna mu zauna.
Mai zaman sarki Allah malamai raƙayi Allah mu fara da sunan Allah madogara.
Tsohon gwamnan jihar Bauchi Isa Yuguda a hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 1:17 na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawa da wannan fili da shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai Abdulrazak Namdas kan batun zargin zalunci da dattijan jama'iyyi Alhaji Gambo da Garandagi birnin Gwari da iyalansa suka yi wa wani mai suna Alhaji Nagandu da jagoran ƴan banga na ƙauye a yankin Bala a jihar Taraba da ake kira shi Aibu Garba. Kasancewar ƴan banga sun taka rawa inda ake zargin su da zama tamkar alƙalai masu yanke hukuncin abinda suka ga dama ba tare da bin ka'idar shari'a ko tsarin mulkin Najeriya ba, wanda hakan ya sa majalisar wakilai ta yi yunkurin samar da wata doka kan aikin ƴan banga a Najeriya, kamar yadda shugaban kwamitin labarin ya fara ba mu labari a makon da ya gabata. Haka kuma a yau za mu ci gaba a daidai inda muka tsaya. Kafin nan ina mai farin cikin shaida muku cewa dan majalisa mai wakiltar yankin Bali daga Sol, Hamman Juldigar Bacheri, wanda aka zarga da belin mutanen da ake tuhuma da suka hada da madugun ƴan bangar Sha'aibu Garba daga hannun ƴan sanda a Abuja, ya kira filin ciki da gaskiya domin bayar da nasa bahasin. Kafin mu kai ga mai girma dan majalisar, ga ƙarshen tattaunawar Abdulrazak Namdas.
Ko police da aka bashi dama ma ya yi bincike, in ya kama yana da dama ya prosecution a Turanci ake cewa, ko ya kama shi da kansa ba zai yanka ba, ai sai za su kai a gudanar da mai laifi a kotu. Lalle ma kai kana dan bangan da ma har yanzu dokanka ma ba sa hannu ba, lalle ka ce za ka hukunta wani, wannan ba wanda ya baka wannan hurumi, kuma mu mu'amili a sanin cewa mu ma mun ji wayannan korafe-korafen ne, muka kokari mu yi doka akan maganan ƴan banga. Don su ma dai a biya su a zama zai rage ayyuka kamar an ba mutane aiki, kuma za a yi abin a cikin tsari. Amma in mutum tun ba kai ba ka fara zama kai ne police, kai ne alkali, kai ne waye, to wannan gaskiya ba daidai take ba. Mun kam ba mu yarda da wannan ba, shi yasa ai muka yi kokari a yi kuduri akan wannan ƴan banga.
yau Abdulrazak Damdas cikin tunda ka saurari shirin ma zaka ji har inda shi da Tijon Nambo Bulatani da aka je aka kai iyalan su aka jefar wani yanki a jihar Neja dajin da ba kowa yayi zargin har shi wannan mutumin mai suna na Gandudin shi wanda ya hada kai da yan banga yankin Bali yayi fadi ga yarsa bayan haka kuma aka kama su amma duk da haka aka nemi bailin irin waɗannan mutane da ake zargi ba bar yan sanda sun gurbanar da su gaban kotu ba kenan
to ai kasu wata rana in mutane suna so a zo a musu bailin za a zo a baka labari ka ga dan majalisar mu mun shiga su makila a baka labari da kila ba ko ba gaskiya bace amma kuma ba wanda ya zo ya karanta labarin to amma inda an zo an yi in magana ma ko su wayannan su yi laifi a yadda shi ya faɗa mai zargin ba daidai bane kam amma tun da ka ga ba wai kotu ne ta yi convictin mutum din ba ta ce ga kai laifi da sauransu ba to ai duk lokacin da ake son wannan kotu take son ganin mutanen nan ko hukuma tana son ganin mutanen nan kai mai bailin kai kan zaka dawo da mutane shine gaskiya sai ko kotu ta zo ta yi bincike ta yanka ta ce to wane yayi laifi to kaga ya zama wani magana ta
yau Abdulrazak nan da mutanen nan waɗanda lamarin nan ya shafa waɗanda suke zargin an musu zalunci in suna sauraron wannan shirin me zaka ce musu ne
eh to ni in suna da koke-koke suna da kaman ba musu adalci ba ko mu ɗaya mu ɗan majalisar mu ga abin da zai yi suna da hujja su rubuto su yi kaman ita petition a rubuto an yi complaint cewa gashi da abin da ya faru a kawo mana majalisa majalisan kuma za a ba ma wannan kwamiti da na gaya maka idama kwamiti ne na bincike inda akwai korafi da sauransu a nan sai su faɗa gaskiya abin da ya faru to za a zo a yi bincike
a ƙarshe Abdulrazak Damdas ba mu labarin mana menene dama asali ita majalisar wakilai take so ta yi da yan banga da har ta yi musu wannan kudirin doka da hakan zai ba su dama a tsarin mulkin Najeriya su ma su zama wasu jami'ai da za a mutunta su
abin da muka fahimta shine ni dinan daga arewa maso gabas na fito ni mutumin Adamawa mutumin Gaji mun san cewa muna da matsalan tsaro kuma gaskiya a kasar nan yan bangan ma sun yi taimako ko wani so tare nan za ka ga sojojin nan suna amfani da yan bangan aje a yi taimako a yi fada a kawo mutane da suke matsa mana kasa haka kuma kaga akwai mutane da ke su je tiyar su ma sun yi nasu gudumawa to da muka ga wannan muka ce to tunda har ma police ko sojoji wata rana suna kiran yan banga a je yaki tare a je waye tare a shiga daji tare a yi wasu abubuwa to mun ma mu yi wani dan doka mana wanda mutanen nan a zaman to su ma tsarin su doka ne ta kawo su ga hurumin su ga aikin su ga yadda za a dauke su aiki ga kudaden da za a biyan su ga ayyukan su in mun yi abun da tsari za ka tarce wato ba zaman to suna da office suna da kaza duk lokacin da wani problem ya tashi ana so a nemi yan banga fatiya mai gida daya zaka kira kana son guda nawa kamar idan za a shiga zabe za ce gwamnati zara ce to mun ɗauki police 30,000 mun kai wannan waje to in kuma kuna so yan banga nan ba kaza akwai ba za ta yi ne ana buga waya ba wani tsari da sauransu za a iya nemo su babban su zai iya tara ko nawa ake so a je a taya su ayyukan nan to mun san cewa gaskiya yan bangan ba dukan su ne ba su yi abubuwan da ba su da kyau ba suna da kwazo amma ka san duk inda kake baka rasa wani da zai maka ko bara gurbi yake cewa yau wani abin da ba daidai ba don haka za a siyasa muka ce bari mu yi doka akan wannan kuma mun yi namu amma mun aika a fannin zata zuwa sauransu in sun sa hannu to zai zama doka amma ba da zama in ba sa hannu ba to ka ga ya riga wuce ke
wato Abdulrazak in ki kula ma ko da yan sanda ma waɗanda suke kan dokar kullum sai kaga kamar tun wancan ma babban su feto Ibrahim Idris da shi wannan Muhammad Adamu da aka nada kwanakin nan na musu magana kan haƙƙin ɗan adam kamar su ma wasu daga cikin su haka kawai za su dau bindiga su harbi mutum kwanaki ma nan Abuja in ba ka manta ba akwai wani jami'i na tsaron fararen hula civil defense da aka bada labarin yan sandan sun masa dukan siyasai da ya rasa ransa aka Lagos labarin Kolade Johnson din nan da wani dan sanda ya bindige shi duk dai ga abubuwa da dama waɗannan yan bankin kusan su ba su ma wato in ma suna da wata kwarewa ta gargajiya ce kawai tunanin su sun ga mai laifi ko da wanda ya saci buredi ne zai ci wata kila su fara kashe shi tukuna kafin su tuna cewa ba mamaki kai tsanantan rayuwa ne jawo haka kuma ya dace a kai shi a duba matsalar
to gaskiya haka da yake faruwa wayansu yan bangan har ga Allah ba su yin abu akan tsare especially ma in sun je suna wasu kauyuka sai su zama to kuma su ne ma komai to anan kan gaskiya ba daidai ba kuma ko ai ta police yadda ka fada ba daidai bane ka samu kai police da ya kamata ka kare rayukan mutane da arziki da sauransu sai ka zo kuma ce wani akan dan karamin matsala ka doki bindiga ka karbi mun ga wannan mun ga su an kai su kotu akwai wanda ba na dan shi shugaban kasa ma doki ya sa an doki mataki akwai daya wani yaro yana kallon film ne ko ball haka aka harbe shi ma rai ya
Kolaje Johnson a Lagos
Kolaje Johnson a Lagos to kaga wannan duka ba daidai yake ba amma ni abin da nake fada dan dama da maganan police din ma amma kaga in ba an yi doka akan yan banga ba su ba su fahimci aiki ba don wani su ba wai karatu ma suka yi ba wani kila ya taba wani ko zai ce maka ya taba soja ya bari tsohon tsohon ko wani kawai zai shi dai kawai a gari ana neman yan banga ga wani mai karfi katso sai ya shiga da shi banga to haka kawai shi yana ga karfinsa zai kwace shi da sauransu ya shiga kawai in an ce ga barawa nan sai su kama su sa mishi taya a kona shi to kaga wannan yana da kyau a yi dokoki wanda komai da za su yi a zama a cikin tsari suna da uniform nasu suna da dokokinsu suna da shugabanninsu suna da tsari wanda za a musu kwais da su a yi musu training kaga wannan shi yasa duk yana cikin kudirin da muka yi don in ba an yi abun a cikin tsarin sauransu ba za ka samu akwai wannan matsala to ganin yadda yanayin da muka fanci kanmu dole ne mu yi kokari a yi zanna ta iya ga yadda za a yi taimako a yi wayannan dokokin
yawa to nan da shi kenan waɗannan mutane idan suka za su kawo wannan korafi su taho majalisa kai tsaye kenan su zo su yi magana kuma sannan za a yi tunanin za ku yi zama da shi wannan dan uwan naku ku tambaye shi abubuwan da suka faru kenan don sanin matakin da ya dace a dauka kenan na gaba
dama abun ya zo majalisa ai ana kai shi gaban ita committee da akwai wanda yake kamar chairman na wannan committee zai duba korafin da aka kawo ba wai shi kade za a kawo ba za a kawo wayansu don sai an tabbatar an ji karofin ga wayannan zargin da aka kawo gaskiya ne to su ma in an kawo ba shi kade wannan dan wannan mu kawai za a tambaye shi ba don ba shi ya aikata ba shi kade ba akwai mutane in har abun ya zo gaban police ba za a nemi police din in akwai yan banga ma duk za a nemi su don a zanna a tabbatar da wayannan laifi muka dan sai a zo a doka kai kuma me yasa kai aikata haka to in an samu wayannan bayanai to zai taimaki wannan committee ta dauki mataya
Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji bahasin dan majalisa Hamman Jindigar Bacheri wanda aka ambata a wannan shiri da karbar belin mutanen da ake tuhuma daga hannun yan sanda yanzu Amadu Nasiru da Mele Kaya Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to a gaishe kakafin mu karkare ga takaitattun labarai
Babban limami a wurin wani ibadar Yahudawa da ake kira Chabad Poway a San Diego mai suna Israel Goldstein ya bayyana damuwa da bakin ciki da fargaba a jiya Lahadi yayin da yake bada bayani akan wani hari da aka kaiwa majami'ar da yake Limanci wanda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu Babban limamin ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wani tarho a jiya Lahadi kuma sun yi magana tsawon minti 15 kana ya jajanta masa hukumomi a Mozambique sun kira ga 'yan kasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton ganin bayan tashin mahaukaciyar guguwar Kenneth Prime Minister kasar Carlos de Rosario ya ce an samu mutuwar mutane 5 a wannan guguwar Kenneth kafin guguwar ta karasa Mozambique sai da kanin ta yi barna a kasar Comoros kana ta kashe mutane 3 jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulkin kasar Spain ta lashe ƙuri'u masu yawa a zaben jiya Lahadi amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa inda jam'iyyu masu ra'ayin 'yan mazanjiya suka rabu gida 3 karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazanjiyan da masu sassaucin ra'ayin dai bai wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta Popular Party yan gurguzun da sun lashe zabe kuma kikkiawar makoma ta yi nasara akan abin da ya shuje in ci prime minister kasar.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hanzu lokacin da Muhammad Ibrahim Kori zai gabatar da shirin da rashin kai shirin da ke fadakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makiri da karantu labarai da Malam Sidi da hada shi sai kuma injiniya Majin Cook Alheri sai muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.